صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا ليبوغ الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا مؤمن سافيا سافير أصبر شا هدينكو شا أوفك قوتاً Muharram shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda yake daidai da 16 ko na'am 16 ga watan 11 a shekara ta 2013. A ci gaba da karatun mu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Zamu tashi a darasin mu na 53 kuma mun tsaya ne makon da ya gabata a tsakiyar wani zance mai salkakiya wanda ba daidai ne wurin tsayawa ba, amma dai saboda kurewar lokaci dole muka tsaya anan. Yana tsakiyar bayyana mana abinda masu bin harkar falsafa da waɗanda suka bi su suka tafi zuwa gare shi wajen fifita hankali, inda ya bayyana mana cewa sun kawo wani hadisi na ƙarya sun yi amfani da shi wanda suka ce annabi wai sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-aql, to kuma ko al-aql mai da suke nufi su faɗa cewa hankali shine farkon abin da Allah madaukaki ya halitta, kuma sannan yace masa kaza da kaza hadda inda muka karanta. To ya bayyana cewa wannan fassarar ta hankali da wannan ma'anar ta sabawa lugar ta saba wa lugar manzanni ya saba wa lugar manzanni da kuma lugar Al-Qur'ani, da kuma abinda ya bayyana cewa alamul khalqi a wurin waɗannan mutane daban da yadda muka ɗauka. Inda dai za mu tashi shine inda yake cewa wa ha'ula'i yulabbisuna 'ala al-muslimina talbisan kathiran, ko kabiran ko na'am talbisan kathiran بإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول. من أبي مكان كلمة المجالة ما سجالة سجالة أبو سو يسي وهؤلاء سوء أن المتاني يلبسون على المسلمين سنة تاكو داوى مسلمين الدين سو تلبيسا كثيرا وتو تاكو داوى مي يواق وريد قسكي دمون كلمو منن دمكي جي da hankali da kuma abin da ya shafi annabci da walittaka, abin da suke nufi daban mu a musulunci mu ma abin da muke nufi daban. Don haka ba zai yiwu duk abin da yake a cikin Qur'ani da Sunna mu rika bin waɗannan mutane ne, muna ba su ko muna ba waɗannan kalmomi da suka zo a Qur'ani da Sunna irin ma'anar da waɗancan mutane suke nufi ba. Su abinda suke nufi daban, abinda Allah yake nufi da waɗannan kalmomi shi ma daban. Don haka dole mu bambance. Sai shi ka itlaqihim anna al-falaka muhdathun, kaman faɗin su da suke cewa falaki, in an ce falaki ana nufin halittun sama a taurari rana da wata da makamantan su, su ce falaki kaman guda ɗaya ko jinsin su, su ce muhdath wato fararre ne. In an ce muhdath yana da kyau mu fahimta istilahi ne ko kalmomi ne da masu ilmul kalam suke amfani da shi. Su masu falsafa sun kasa dukkan abin da yake samanme a wannan rayuwar tamu zuwa kashi biyu. Haka su kansu gyauran su masu ilmul kalam su ma sai suka raba wannan abin gefe biyu, amma kowanne da kalmar da yake amfani. A gun masu falsafa duk abin da yake samanme, in an ce samanme al-mawjud ake nufi abin da yake wujudi, to ko dai ya zama wajibul wujud ko kuma ya zama mumkinul wujud. Muna fahimta? Wajibul wujud shine abin da yake wajibi a same shi. To su a gun masu falsafa wannan sunan shi suke kiran Allah da shi, domin ba su yadda da sunan Allah su riƙa kiransa haka ba. sai su ce wajibul wujudi. Wajibul wujudi ma'ana wanda samun sa tilas ne, domin ko su kira shi al-aqlul fa'al ko kuma illatul wujudi ko mubdi'il kauni, duk waɗannan sunaye su suke kawowa. Ma'ana wanda sababin sa ne aka samu sauran halitta, ba za su ce ya halitta ba, domin suka ce ya halitta so sun ware akwai khaliq da makhluq, su kuma ba sa son su faɗi wannan. Amma sai su ce wajibul wujud, sauran abin da ba shi ba sai a kira shi mai mumkinul wujud, ma'ana duk abin da ba Allah ba mumkini ne. Mai ma'anar mumkin zai yiwu, ma'ana abu ne da zai yiwu a same shi, zai yiwu kuma ba za a same shi ba. Amma Allah sai su kira shi wajibul wujud, shi samun sa wajibi ne. Haka masu falsafa suke cewa, ina nufin masu falsafa daga cikin musulmin, su irin su Ibn Sina, su Farabi, su Al-Kindi, su Abubakar Muhammad Zakariya da makamantansu. To su sai aka samu wasu wani set din na mutane su kuma da suka zo suka ga abin da waɗannan mutane suka tafi akai, sai suka ce kai wannan mutanen barna suka tafi gare shi, abin da suka tafi zuwa gare shi kuskure ne, yanzu ya za a yi mu gyara. Suka ce yadda za a yi su gyara shine su bi ka'idoji, tunda su waɗannan mutane dama ga abin da suka dora lamarin su akai harkar hankali ne, suka ce to bari su ma su bi harkar hankalin su yi musu raddi. Wannan su ake ce ma ahlul kalami, ai muna ji ana cewa ilmul kalam. Ilmul kalam shine ilmin da ta hanyar falsafar ya haifu, sannan kuma ake amfani da shi aka dora ilmin aqida akan doran hankali. Ilmin aqida kun ga asalin sa daga ina ake samu? Indai a musulunci ne, to qur'ani ne da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma su waɗannan mutane sai suka bi ka'idojin hankali wajen sanin aqida ta yadda za su mai da martani ga masu falsafa. To waɗannan su kuma su ne inda aka fara, kamar da zai kawo mana nan su Jahmiya da irin su Mu'tazilawa, su wannan sun bi harmar ilmul kalam, sun bi hanyar ilmul kalami ne. To su ne zaka ji sun kasa abubuwa su kuma kashi biyu, da qadimi da hadisi. Zamu ji ana cewa abu qadim, su ce Allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da ya shafe shi qadim ne. Allah bai kira wani abu daga cikin sunayensa qadimi ba, a cikin sunan Allah babu al-qadim. Amma za mu ga daga cikin siffofin da za mu ga ana karantarwa yanzu a cikin littafin da aka gina su akan aqidar ash'ariya, akwai as-sifatu salbiya guda biyar, ko daga cikinsu akwai al-qidamu wal-baqa'u wa mukhalafatu al-hawadithi. To wannan al-qidamu daga nan suke cewa Allah madaukaki qadimi ne. Qadimi ma'ana yana nan tun fil azal, ba shi da farko, tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi sunan da ya ambata a cikin alqur'ani da ya dace da wannan ba wannan kalmar bace. Shi abinda ya amfani da shi shine huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, haka yake a qur'ani. Shi bai kira kansa al-qadim ba, amma ya kira kansa al-awwalu. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fassara mana a hadisi cewa huwal awwalu, a cikin addu'an nan ta sai yake cewa antal awwalu falaysa me falaysa qablaka shay'un, kai ne farko, farkon da babu, kai ne na farko wanda kafin kai ba wani abu. Kun ga ma'ana, duk wanda yake kafin shi ba komai shine farkon farko. To Allah subhanahu wa ta'ala sunan da ya amfani da shi kenan. Wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un, kai ne kuma na ƙarshe, babu wani abu a bayanka. To wannan alfazin Qur'ani haka Allah ya amfani da shi, haka a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma masu ilmul kalami su suna cewa Allah qadimi, duk abin da ba Allah ba sai su ce masa muhdathi, hadisi. Kun gane wannan lafazin? To shine zai shigo mana anan. Shi yake cewa wa annal falaka muhdathu, wai su waɗancan masu falsafa suna cewa shi falaki, wato taurari da rana da wata, muhdath fararru ne. Suna itlaqin wannan kalmar, suna amfani da ita haka, su ce taurari da rana da wata fararru ne. Ai ma'lulun, an ce ma'luli kuma abinda aka yi wa illa, ma'ana wanda akwai wani sababi da shi ya sabbaba aka same shi. Ma'lul ai musabbab, in ka fassara ma'lul da musabbab to ma'anar su daya. Shi kuma ita illa ba ita ce sababi ba, to su agun su dama suna nufin illa ita ce abinda ya karfin da ya haifar da wani abu. Dan ba sa so su ce Allah ya halici, sai su ce Allah shine karfin da ya haifi ya haifar da aka samu sauran abubuwa. To duk abin da ba Allah ba ana ce masa ma'lul, shi kuma a gunsu Allah shine illa, ma'ana shine ya samar da komai shi, amma kuma ba abin da ya samar da shi. Don haka sauran abubuwa ya sunan su kenan, abubuwan da aka yi ma illa ko abubuwan da aka sabbaba samuwar su. Kun fahimci wannan? To shine ma'anan ma'lul. Sai ce suna faɗin wannan kalma suna cewa falakin nan sammai da taurari da rana da wata muhdath ne, ai samar da su aka yi. Ma'a annahu qadimun indahum, tare da cewa wannan abun a wurin su qadim ne. In an ce qadim, me ake nufi? Hankalin ku yana tafiya kan wani abu in ya faru ba darasin ba ku kyale abun su mu namu. Yawwa, in an ce abu qadim ana nufin abinda yana nan fil azal, ba farare bane, da dadde tintini yana nan. To sai yace a kaidar su kuwa, su waɗannan falaki da waye da waye ba sa ba fararru bane, da daddu ne a kaidar su, tunda su mutanen masu falsafan nan me suke bautawa? Taurarin nan da rana da wata. Don haka ga a gurin su waɗannan abubuwan ba fararru bane. To amma za ka ga a rubutun su suna faɗin cewa annal falaka muhdath, tare da cewa a ka'idar su abun ba haka bane. Kaga wannan an samu me? An samu tufka da walwala. To shin abin da yake Ibn Taymiyyah yake so mu gane? To sai ya ce wal muhdathu, shi ko muhdathi, duk abin da aka ce muhdathi ne, la yakunu illa masbuqan bil adam, ba a samun sa sai face rashi ya riga shi. Duk abin da aka ce muhdath ne, fararre ne, da babu shi sannan aka same shi. Kunga kenan akwai abin da ake ce ma al'adam, al'adam shine babu rashin abu, sai da aka samu al'adam sannan aka samu muhdath. Domin duk muhdath duk abin da yake fararre ne, to an san ran da aka fare shi, alal aqalla wanda ya farar da shi shi ya san ran da ya farar da shi. Ma'ana kenan shi ba qadimi bane, ba tun fil azali yake ba, amma da babu shi sai aka same shi. Shine Ibn Taymiyyah yake fara musu radi, sai ce laysa fi lughati al-arabi, a lugar larabawa, wala fi lugati ahadin, kai ko a lugar kowa ma a duniya, Ibn Taymiyyah, duk lugar duniya, duk yaran duniya, babu ahadun wani mutum wanda yake annahu yusamma al-qadimu al-azaliyu muhdathan, babu inda wato ko wala fi lugati ahadin, kai ko a lugar wani mutum kowanne iri ne a sami annahu yusamma al-qadimu al-azaliyu muhdathan, cewa abinda yake qadimi ne tun fil azali yake a kira shi kuma muhdathi. Yace duk yaran duniya ba sa yin haka, ko dai wannan ne ko wannan, a kaidar masu hankali. Da fatan mun gane. Sai ce wallahu qad akhbara annahu khaliqu kulli shay'in, Allah ya bamu labari a Qur'ani cewa shine mahallicin kowanne abu. Kullu shay'in, komai ya shiga ciki. Kar ka zo ka ce a to dama nan banda Allah, dama ai a siyakin ya nuna mana ba Allah subhanahu wataala, tunda ya ce Allahu ya faɗi fa'ilin, da haka ba dama ka kawo shi shi a ciki. Yau Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah madaukaki shi ya halicci kowanne abu. Wa kullu makhluqin fa huwa muhdath, duk abin da yake halittar sa aka yi to fararre ne, da babu shi sannan aka same shi. Wa kullu muhdathin, kuma duk fararren abu ka'inun ba'da an lam yakun, to an same shi ne, ya samu ne bayan da babu shi. Wannan duk ƙarin bayani ne. Sai ce lakin, sai dai kuma nazarahum ahlul kalami min al-jahmiyyati wal mu'tazilati, sai aka samu gauran waɗannan masu bin falsafar, suka karanta falsafar su ma, amma wai ba su yarda da ita ba, suna so su mayar mata raddi, su mayar mata martani. Su ne yan jahmiya da yan mu'tazila. Wannan ina jin da sunan jahmiya da mu'tazila ko a cikin kunan ya sani, mun sha ambata har kissar Jahm ibn Safwan da waye waye waɗannan dogon zance mun sha maganarsa, wanda daga nan ya samu dalilin kore siffofi daga Allah. To haka mu'tazilawa masu usulin nan guda biyar duk mun sha magana akan su. To da yan jahmiya din nan da mu'tazilawa da suka ce kai waɗannan masu falsafar gaskiya sun yi sabo, kamar da muke faɗa da Hausa, sai mun ce ya dirka kafirci, sai ya ce ya yi sabo, ko sabo ko daban kafirci daban. To suka ce waɗannan mutane sun yi sabo, sun faɗi maganganu miyagu, ya za a yi musu martani, a mayar musu martani, a mayar musu raddi. Sai ce nazarahum ahlul kalami, su waɗannan masu bin ilmin kalamin su jahmiya da mu'tazila, sai suka yi munazara, an ce munazara ana nufin tattaunawa, ta musu da jayayya ai musayin ra'ayi wannan yace kaza wannan yace kaza wanda da cinikin kenan ko kasuwar da take ci kenan da sai kawai a kafa a gaban da sarakuna ma a fada ake zama ai wannan masu bin wannan aqidar sai a kira su sai ce ku ina manyan malaman ku sai su zauna nan ku kuma ina manyan malaman ku sai su zauna nan a gaban sarki yana jin dadi yana ma dariya wani ana waɗannan munazarori wannan su faɗi ra'ayinsu wannan su soke wannan su faɗi ra'ayinsu wannan su soke to haka aka saba yi to sai zama haka kawai ma ana samun wasu wurare ana zama ana irin wannan tattaunawa sai su waɗannan masu ilmul kalami ɗan jahamiyya da mu'tazilawa sai suka ce ai ku ina waɗannan ɗan falsafa za mu mayar muku raddi suka kama amma nazar sai suka yi munazara ta su munazaratan qasira wato munazarar da take ta tawaye kwarai da gaske lam ya'rifu biha ma akhbarat bihi ar-rusul su waɗannan su jahamiyya da mu'tazilawa basu san abin da manzanni suka zo suka bada labari akan sa ba akan waɗannan mas'alolin da suke taunawa da su da ɗan falsafa su dai sun ga masu falsafa suna bin wani abu na hankali sai suka ce su ma bari su bi hanyar hankalin nan su yi musu raddi sai suka yi watsi da Qur'ani su ma da hadisai kun gane wannan wannan shi ya haifar da usulin ɗan mu'tazilawa in kana karanta littafansu wanda muka sha misali akan su dinnan suna da ka'idojin da suke cewa at-tauhid wal adlu wa manzila bainal manzilatayn wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wa infadhul wa'id wadannan abubuwa guda biyar sune rukunai agun mu'tazilawa kowanne kuma abinda muke ake nufi da shi a Qur'ani da hadisi daban abinda su suke nufi daban tauhidi agun su shine a tsiraita Allah subhanahu wata'ala a kadaita shi wajen sifa kar a ce yana da sifar komai kawai a ce Allah akwai shi kawai amma kar ka ce yana da sifa karka ce masa yana sama karka ce yana da hannu karka ce yana gani yana ji duk kar a fada kar a fadi wannan har ji da gani fa har ilimi kar a dangana masa kawai a ce dai akwai Allah shikenan ka rufe bakinka karka yi sabo wannan shi suke nufi da tauhidi adil kuma suna nufin karka yadda da kaddara shine adalcin Allah wa in ka yadda da Allah madaukaki ya rubuta kuma ya sani to ashe kenan ya san za mu yi sabo dan me zai mana azaba in yi haka yayi rashin adalci Allah ko adali ne don haka kar mu yadda da wannan shi suke nufi da adil to kun ga waɗannan ka'idoji ne akan me aka gina su Qur'ani da hadisi ko akan hankali akan hankalin magurgu to waɗannan kaga ba zai yiwu su iya mai da martani mai kyau ga waɗanda suke irin su ba ɗan falsafa kenan to sai suka tashi mai da martani gare su sai suka yi musu munazara qasira wadda a cikin ta basu san abin da manzanni suka zo da shi ba basu yi bincike akan Qur'ani mai Allah yace mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba daga nan shine asalin ginshikin su ba kullun kuma muna nana ta wannan magana cewa duk mutumin da zai zama a kowace harka la'alla wannan ba lalle ku fahimce ta yadda ya kamata ba abin da ya shafi ilmul kalam da zaurancansa da abin da ke ciki na harkar falsafa amma a kowanne fage a fagen aqida a fagen ilimi da aiki da ilimin da ibada da komai duk abinda ko duk wanda bai sa Qur'ani da hadisi ya zama shine asalin sa ba to tun daga nan ya samu bata yau indai kana son ka samu shiriya to ka dauko ta ga Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yafi Allah fadin gaskiya babu wanda yafi Allah sanin gaskiya babu wanda yafi Allah sanin yadda za a fadi gaskiya kar a ci gyaran Allah ko a lafazin sa ko a ma'anar abin da yake nufi in ya faɗo abu kaza to gaskiya ce ba dama ka ci masa gyara haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi Allah sanin yafi kowa sanin Allah subhanahu wataala yafi kowa sanin me Allah yake nufi da maganarsa don haka in ya fassara mana maganar Allah to kat sai mu tsaya da amma in har zaka dauko wani hankali ka ce nan Allah bai daidai ba ko da kana da ladabi ba zaka iya fadar haka ba zaka ce dai to dai nan maganar da Allah ya ce dai to ba haka ake nufi ba a kauda wannan sai a kawo taka ta hankali to za a bata to waɗannan mutane da suka tashi mai da martani ga waɗancan sai suka yi musu a ƙarƙashin waɗannan wannan ka'idoji na hankali ba tare da sanin abin da manzanni suka zo da shi ba to ƙari akan haka Ibn Taymiyyah da yake ya kwalkwale wannan mas'alar ya zauna ya karanci harkokin falsafan nan da zulfi ya karanci kuma harkar ilmul kalamin nan da zulfi sai yake ƙara mana bayani ba wai maganar ma basu san Qur'ani da Sunna ba a sai ki cewa wala ahkamu fiha qadaya al-uqul kai har abubuwan hankali din basu kwarance basu kware basu kuma gwanance a cikin su ba shine wala ahkamu basu iya ba su wannan masu suwa mu'tazilawa da jahmiya kenan yawa basu iya ma hatta harkar hankalin basu gane ta yadda ya kamata ba kun san na ga ya mana wani lokaci irin wannan maganganun akan Ibn Taymiya suna daidai wa cewa taimakon da Allah subhanahu wataala yayi wannan al'ummar tamu shine irin wannan bawan Allah da bayan sa gaskiya ba a irin sa ba in ka karanta littafin sa zaka fahimci wannan mutumin daban yake Allah ne ya so ya taimaki addinin musulunci bayan rubuz wato cakuda shi da aka yi sai kawo shi lokacin da wannan bawan Allah ya rayu harkar falsafan nan an riga an yi ta an kusan ba za ka ce an kare ba amma ta gama habaka ta zama makaranta mustaqilla an rubuta mata littafai su kansu masu ilmul kalamin nan su jahmiyyan su mu'tazila duk sun zo sun ci kasuwarsu sun rubuta littafai sun rubuta ka'idoji sun gama shi'a sufaye dama duk wannan a zamanin su yi kowa ya zo ya ci kasuwarsa ya rubuta littafan sa ya kare to sai zo Allah madauki ya taimake shi ya haskako da Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbai ba za ka fahimci Qur'ani yadda ya kamata ba ba za ka fahimci hadisan yadda ya kamata ba idan baka fahimci hadisan maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukaki in yi maganar sa kurukuru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi maganar sa kurukuru tana fassara mana kuma maganar Allah to haka sahabbai maganganun su suna fassara mana maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka ba zai yi ka samu shiriya ba in koda ka ce kana bin Qur'ani kana bin hadisi sai ka ce ba ruwanka da ra'ayin sahabbai to nan ma zaka sake bata zaka ga abubuwa da yawa zaka karanta a hadisi amma hadisin ba haka yake nufi ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun su za su nuna maka me annabi yake nufi da wancan magana domin su suka zauna da shi sun san yaran sa su ya koya wa maganar farkon fitowar ta daga bakin sa su suka jita a kunnan su kaga ashe za su fi mu fahimtar me ake nufi don haka to sai ya zama cewa waɗannan mutane sai da Allah ya haskaka shi da wannan sai ya tashi ya bi waɗannan mutane da littafan su yana mai da musu martani ɗaya bayan ɗaya shi yasa muka ga cewa abubuwan da yake rubutawa bisa ilimi ne bayan ya karanta waɗannan al'amura sosai ya fahimci harkar falsafar ya fahimci kuma maganar su masu wato ilmul kalam Allah madauki ya ƙara mana fahimta to sai yake cewa wala ahkamu qadaya al-uqul kai hatta harkar hankalin basu kware a cikin sa ba sai ce falalil islam nasaru wala lil a'da'i kasaru wannan wata kalma ce da Ibn Taymiya yake yawan fadatta har mutane da yawa sun haddace ta cewa in yana magana akan ilmul kalami yana cewa waɗannan masu harkar ilmul kalami da suka zo maimakon su taimakawa addinin musulunci to ba su iya taimakon sa ba saboda me shi musulunci baka iya taimaka masa in ka bar asalin sa ka bar qur'ani ka bar hadisi ba zai ka taimaka musulunci ba don haka kana son taimakon musulunci ka zo kai riko da qur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbai to in kuwa kace da hankali zaka yi amfani akwai mai hankalin da yafi naka kaifi don haka zai ka da kai to su waɗannan sai suka yi amfani da hankali suka rubuta qur'ani da hadisi shi yasa kuka ga littafan da aka rubuta da yawa a wannan fage kamar da kullun nake mana tambihi an gina su ne akan hankali yanzu da ko mana masalar kaidar siffofi a gun ash'ariyya na shi ba ku wannan misali littafin da muke karantawa ko ake karantar da yaran mu a makarantu secondary na aqida su ummul barahin ko jawharatut tauhid da wahala ka samu mutumin da ya fahimci waɗannan abubuwan sosai yadda ya kamata zai iya maka bayanin abin ya fahimce shi an kasa sifofin Allah kashi 20 akwai as-sifatu an-nafsiyya ita ce al-wujud as-sifatu al-ma'ani akwai as-sifatu al-ma'nawiyya akwai kuma as-sifatu salbiyya guda biyar ga daya can bakwai 14 ka hada ga shida shi 20 shikenan sifofin Allah guda 20 kaje ka karanta dukkan littafin nan za ka gani kuma akan me ba sai na faɗe su ba dan mun sha magana akan su kuma zai fitar da mu daga darasi idan aka tambaye su ta ina aka samu wannan sifofi za su ce ai ka'idar hankali ce ba maganar cewa Allah ya faɗa a Qur'ani bane cewa Allah sami'i ne Allah basir kun ga ai Allah madauki ya ga mana a Qur'ani to amma su masu ilimin ash'ariyya din nan wannan mazhabar ash'ariyya da ake bi da su mu'tazilawa da sauransu ba akan ka'idar Allah madauki ya faɗa a Qur'ani suka ciro ba a'a cewa suke ba zai yiwu ba mahalicci yayi halitta ba shi da ilimi don haka Allah alimun ne ba zai yiwu ba mahalicci ya halitta suna magana baya ji don haka Allah sami'un ne ba zai yiwu ba mahalicci ya halitta baya gani suna abubuwa baya gani don haka Allah mai gani ne duk wanda zai halitta dole ya zama zai sa wannan dogo zai sa wannan gajere zai sa wannan fari zai sa wannan baki dole ashe yana da irada don haka sifar irada Allah yana da ita kuka ba wai saboda Allah ya ga mana a Qur'ani bane duk wannan abin da kuke karantawa kaidojin shine hankali aka bi aka ga cewa Allah ya cancanci wai ya kamata a bawa Allah sifa kaza saboda in ba kaza zai zama kaza in ba kaza zai zama kaza kun fahimci abu to mu kyale shi sai yake cewa wannan kaidar in ko aka bi ta to za ku ga cewa ba za a iya raddi ga wadancan ba ba kuma a taimaka wa musulunci ba shine ma'ana falalil islami nasaru su dai basu taimaki addinin musulunci ba walalil a'da'i kasaru kuma basu kare abokan gabar ba shi yasa raunin da wannan hujjoji na masu ilmil kalamin yake da shi shi ya haifar da karfi ga falsafa ta cigaba da karfin ta cewa ai gashi an kasa mata raddi su kuma masu falsafar sai suka dauka malaman addinin musulunci ne suka kasa mai musu martani ku gane wannan sai suke daukar cewa falsafa ta fi karfin addini don haka ita ce tafi in baka bi falsafa ba ba ka fahimci komai ba Allah madauke sauki sai yake cewa wa sharaku ulaika fi ba'dhi qadayahumul fasida saboda rashin bin qur'ani da hadisin sharaku sai suka yi tarayya da ulaika nan dinin ku ya ce ha ulai yana nufin su yan jahmiya ulaika kuma yana nufin yan falsafa sai sai wa sharaku ulaika ma'ana su waɗannan yan ilmul kalami sai suka yi musharaka da suka yi tarayya da ulaika waɗancan yan falsafa kenan ko fi ba'dhi qadayahum alfasida dai wasu daga cikin wato abubuwan su na hankali wanda suke mabarnata wanda ba daidai ba ma'ana akwai maganganun da suka yi na hankali hankalin ma ba daidai ba a nan wurin sai suka bi su akai suka yi daidai da su yanzu misali yadda da cewa ana kasa abu zuwa muhdathi da qadimi dinnan sun yi biyayya ne ga waɗancan da waɗancan suka ce wajibul wujudi wannan da kuma mene mumkinul wujudi maimakon su koma Qur'ani da hadisi su dauko abin da Allah madaukaki ya faɗa sai suka kirkiro da su bid'ar suka ce me qadimi da hadisi kun ba mu wannan to anan akwai hakuri zan faɗa mana wani abu daga cikin abin da shi yake nufi anan ya faɗe shi a wasu littafan amma anan sai faɗa a dunkule bai faɗa ba shi yasa ba lalle ku gane ba akwai abin da su ɗan ilmul kalami suka fito da shi da za su yi raddi ga ɗan falsafa a kaidoji musamman abin da ya shafi sufofin Allah subhanahu wata'ala wata hanya da ake ce ma tariqatul a'radi da wata hanya da ake ce ma tariqatul tarkibi bazan tsaya bayyana muku wannan ba dan zamu ci lokaci ba kuma lalle a fahimce ta ba amma a dunkule me suke nufi da tariqatul a'radi suka ce wai su ba kuna karanta na taba ga mana a wasu littafai na su masu wannan ilmi kalam suna cewa awwalu wajibin 'alal mukallafi shine me ku za ku ce ta sai imani saboda akan fitra kuke saboda haka malam mai ahlari ya faɗa ko wannan daidai ne su agun su awwal wajibin alal mukallafi suka ce shine an-nazaru farkon wajibi akan mukallafi shine bincike in an ce nazar suna nufin bincike bas ko kuma ashakku ko kokonto shine farkon wajibi akan mukallafi kai kokonton ma'ana duk wata aqida ka aje ta baka yadda da komai ba sai ka fara bincike anan ku taba jin wannan mun taba fada a wata munasaba su sun ce a kaida wai duk musulmi wajibinsa kada ya yadda da komai har Allah komai karka yadda da shi sai kai bincike to hanyar binciken suka ce a fara da tabbatar da wanda ya samar da wannan duniyar shine wa Allah to sai suka samu ta suna ithbatus sani'i tabbatar da as-sani' sani'i shine wanda ya san'anta kaga ba su ce ithbatul khaliqi ba saboda lafazin qur'ani ne in suka faɗi lafazin qur'ani ai sun riga sun gama yadda da qur'ani wai irin abin nan da masu bincike a tura suke ce objectivity ma'ana in zaka yi rubutu ka zama baka bangaren komai kar ka nuna ka yadda da komai sai ka fara binciken hannaka ma baka yadda da shi ba sai ka bi hanyar tabbatar da shi masu hankali sun yadda da kai akan ya tabbata sannan sai ka zo kuma ka goya masa baya kun fahimci wannan wannan kaida ce ta kuskure to sai suka ce ithbatus sani wai ya zamu mu tabbatar ma akwai Allah tukuna sai suka fito da wannan hanya da ake ce ma tariqatul a'rabi cewa dukkan abin da ake saman yake saman me to ko dai qadimi ne ko hadisi suka ce shi hadithi siffarsa ita ce yana da a'rad. A'rad shine sifofi, wai kuma duk abin da yake taqumu bihi al-a'rad fa innaha talzamuhu wa la tufariquhu wal a'radu talzamu al-ajsam. Wai su waɗannan sifofi a jikin jiki ake samun su, don haka duk abin da yake yana da sifofi to jiki ne shi, kun gane? To don haka duk abin da ba Allah ba shine za a ce yana da jiki, yana da sifofi. Karkashin haka sai suka kore, ashe Allah ba za a siffanta shi da sifofi ba, domin sifofi la taqumu illa bil jismi wallahu laysa bi jismin, don haka ba za a siffanta Allah da komai ba, kun gane abin? To wannan hanyar ta ina suka samu ta a hankalinsu, hankalin kuma da yake gurgu, basu bi Qur'ani ba, basu bi hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kun ga anan sai suka yi daidai da waɗancan ƴan falsafa din a wasu ka'idojin nasu na hankali, saboda sun yi watsi da Qur'ani. To shine abin da yake nufi anan, kun gane nan abin da yake nufi? Cewa washarakuhum fi wa sharaku ulaika fi ba'd qadayahum alfasida, suka dace da waɗancan ƴan falsafa din a wasu daga cikin harkokin nasu wanda ke ba daidai ba. Wa naza'uhum, to mu ci gaba, yace wa naza'uhum fi ba'd al-ma'qulat as-sahiha, kuma suka yi jayayya da su a wasu abubuwan hankali din da suke hankali ya yadda da su. Ma'ana akwai abin da ƴan falsafa suka faɗa, ra'ayin nasu daidai ne, ku ƴan ilmul kalami sai kuka zo kuka yi jayayya da su, kuka ce wannan ba haka bane, kuma hankali ya yadda da abin ƴan falsafa. Nan kuma abin da ba daidai bane a hankalin, kuka yi musharaka da su, kuka yadda tare da su, kaga a can kun bi su a barna, kun kuma yi jayayya da su akan abin da ke gaskiya ne. Kaga ko me wannan lalil islami nasara wa lalil a'da'i kasara, duk wanda yake aqida sa kenan kaga bai taimakawa musulunci ba, kuma sannan bai kare abokin gabar ba. Shi yasa su ƴan falsafa suke musu dariya, suke cewa ku duba waɗannan, gashi su ne malaman addini amma sun kasa mayar mana martani, don haka ashe kenan ra'ayinmu shine mafi sama, domin namu ya fi tafiya daidai da hankali. Shi yasa an ku a cikin littafin Ibn Taymiyya da yawa wurare yake kiran kamar ƴan asha'ira, masu bin haska ash'ariya yake kiran su makhanithul mu'tazila, cewa su ba maza ba, su ba mata ba, su ne asha'ira, su ba maza ba, ba mata ba, kamar da ake cewa khunsa mushkil, yawa khunsa mushkil su ne makhanith, kamar mata matan mu'tazilawa, su ba su sun garin raddi ga mu'tazilawan. Wannan kuma tsauri ne na uku, mataki ne fa na uku, don ne sai asha'ira ba matakin su ɗaya da mu'tazila ba, ya kamata ku sani. Asha'ira daga baya suka zo wai su ma suna mai da raddi ga mu'tazilawa, to amma kuma su ma ka'idojin nasu na hankalin ne dai, ba na wato shari'a din ba. To bukyala dai wannan rancen, wanda duk bai karanta wannan abun a wasu littafansa, littafai na musamman ko waɗannan irin littafan Ibn Taymiyya da ya sha magana akan waɗannan abubuwa a wurare da yawa ba, ba lalle duk abin da ya faɗa dinnan lokaci guda ya fahimce shi ba. Ina dai kokari na ne in kawo muku abin yadda haka da zamu wuce wurin akan cewa ku fahimci yadda yake nufi, ban sani ba ko kun fahimta din. Sai shi wa naza'uhum fi ba'd al-ma'qulat as-sahiha, suka yi jayayya da su a wasu da abubuwan da suke na hankali kuma wanda yake ma daidai ne. Yace fasara qusuru ha'ula'i, don haka sai zama gazawar da tawayar su waɗannan, su waye waɗannan na kusa kusa, mu'tazilawa da jahmiya, in ilmul kalami kenan, qusurun da suka yi, tawayar da suka yi, da gazawar da suka yi fil ulumi sam'iyya wal aqliyya, a ilmomin wato Qur'ani da sunna, su ne a sam'iyya. Kun gane wannan shi ma? Wata ka'ida ce ta su, suna raba dalilai zuwa kashi biyu. Akwai adilla sam'iyya, akwai adilla aqliyya. Dalilai hujjoji na hankali da hujjoji na ji. Na ji din nan suna nufin Qur'ani da sunna, ma'ana haka aka ji su. Shi yasa haka suke kiransu. Al-adilla as-sam'iyya. Haka muka sami wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga Qur'ani ga sunna, wannan sune al-adilla as-sam'iyya, ko a ce al-adilla an-naqliyya. To sai ce waɗannan tawayyata su wajen rashin sanin Qur'ani da sunna, da kuma hankalin ma ba su fahimce shi daidai ba, yace min asbabi quwwati dalali ulaika, shine yana daga cikin sababin ƙarfin fatan waɗancan na farko. Saboda waɗannan ɗin sun kasa mayar musu raddi, kun ga sai suka ci gaba akan cewa hanyar su daidai ce. Kama qad busita fi ghairi hadha al-mawdi', kamar yadda aka bude wannan magana, ma'ana kamar yadda in ji shi yake nufin shi ya bude wannan magana, ya warware ta sosai a wani wurin ba wannan littafin ba, kamar yadda an bata mana wasu daga cikin littafansa a makon da ya gabata. Duk mai son ya fahimci wannan, sai ya koma amma kuma hakika maganganu Ibn Taymiyyah akan wannan masalolin hakikatan wanda ba wannan fannin kawai ya karanta ba na aqida ba lalle iya fahimta sai maka bayanin su ba yau masalolin hatta lafazin nasa da larabcin da yake amfani da shi ba na kowa da kowa bane na harkar wannan mai zurfi ce ta mantiki da ilmul kalamin nan idan mutum bai karance shi musamman a gun malamai suka koya masa wannan ba zai wahala ya fahimce shi haka kawai da larabcin sa to sai ce wa haula il mutafalsifatu qad yaj'aluna to yanzu ya gama mana magana akan wancan yan falsafa da batan su zai dawo ya hada mana da darasin da muke kai lalle yanzu mu fahimta sai ce wa haula il mutafalsifa waɗannan masu ilimin falsafa din qad yaj'aluna jibril huwa al-khayal suna sanya mala'ika jibril shine khayalin nan tasawuri da mutum yake a kansa imagination shi ake nufi da khayali ma'ana suna daukar jibril shine wannan abin da wayim an ba sun ce annabawa ba haƙiƙanin magana akai musu ba an magana nan a baya wahayi da suka ce an musu wai ba wahayi bane haka kawai kamar yadda mai mafarki ne ya kwanta yayin mafarki ya ganshi ya je kasuwa ya fito kura ta biyo shi zaki ya biyo shi yana ta gudu yana haki sai ya farka sai ya ga ba haka bane wai haka annabawa suke wai sun ce ne an musu wahayi amma ba wani wahayi to shine yake fadin cewa su masu falsafan nan suna sanya mala'ika jibrilu ba wani bane sai wannan abin da annabawa suke cewa sun ji akan su shine wannan khayalin kawai tasawurin da suke ji aka shine mala'ika jibrilu ba wani jibrilu kawai babu ma ba aisha kun gane alladhi yatashakkalu fi nafsin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda wai shine yake tashakkuli ya shiga shakal ya shiga yanayi ya shiga yanayi iri daban-daban a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kamar an yi masa magana ya ji kamar an masa wahayi shine ya kawo mana wannan qur'ani kaga wannan maganar me take nufi qur'anin nan ma gaba ɗaya ba maganar Allah bace annabi ne ya kirkiro shi kawai faɗa kamar yadda turawa suke faɗi kamar da ina nufin turawa ina nufin wanda ba musulmi ba da yawa zaka samu yahudawa da kristoci suna tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qur'anin wai shi ya kirkiro shi ba Allah ne ya gaya masa ba yahudawa da kristoci a hassada ta su ba wai saboda hujja ta nuna musu hakan ba ba wata hujja suna faɗar cewa Muhammad shi ya faɗi kaza Muhammad ya faɗi kaza a littafin sa mai suna qur'ani sallallahu alaihi wasallam na ba wannan ne dalili ba su kawai saboda ba su yadda da shi annabi bane bayan annabi Isa saboda su agun su yahudawa agun su annabi Musa shine na ƙarshe shi yazo da at-taura ta ƙarshe sai annaban banu Isra'ila da suka taimaka masa daga baya annabi Isa ko ba su yadda da shi ba ba su yadda da annabi bane sun ce matsafi ne dan zina ne suka ƙaryata shi su yahudawa kenan su kuma hawariyuna suka yi imani da annabi Isa karantarwar sa ta ci gaba ana ci gaba har aka zo aka gurbata addinin sa kristoci suka karba da daular rumawa ta karba sai ta mide shi addinin abin nan bautar gumaka na rumanci sai ya shigo cikin sa shikenan aka koma shirka aka yi watsi da addinin annabi Isa to waɗannan mutanen ai kaga ba su yadda da duk wani annabi bayan annabi Isa ba daga cikin annaban kuma akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bayan annabi Isa da aka ba su yadda da shi ba dan yazo bayan annabi Isa ba wai dan littafin sa yazo a dunkule ba ba wannan bane mun gane wannan dalilin yawa abinda suke cewa su yan falsafa cewa mala'ika jibril ba komai bane sai wannan abinda annabi yake ji a zuciyarsa kawai cewa yana suran tashi yana imagining din sa cewa yayi masa magana yace wal khayalu shi kuma khayalin nan tabi'un lil aqli mai bin hankali ne in an ce khayalin yanzu kun fahimci kalmar khayalin ai ko me da Hausa ne ake cewa idan na tambaye ku me za a ce wa khayali da Hausa da turanci da shine imagination yadda zaka yi imagining abu ayyanawa shine kace abu kaza bakar hulakka shine ayyanawa riyawa
zamani
to dukun saba da yawa to abinda zaka samu akan ka kai tunanin sa kun ga dai da mai mafarki yake mafarki ai ran mun yi zancan mai mafarki ya yake mafarki me yake samu a mafarki in yana mafarki abubuwa yake gani ko to wannan abubuwan da zaka gani akan ka shi ake ce ma khayali ba lalle riyawa ba riyawa idon ka bi ma zaka riya abu ka zace abu haka yake
malaka ba abu irin
kawalwalniya
kawalwalniya da kasam khayali ba
daga nan aka samu khayali ba shi ma wani abu ne ne cikin khayali amma shi ai wannan idan ka ne gano shi rana ce take bugun kasa tiliri yake ba yawa amma wannan ai wannan ka gani hakikatan a'a eh to ba wannan ba khayali bane ai wani abu ka gano hakikanin tiliri ranan ne yayi wannan abu da ka idan ka nuna ma abu amma abin da babu shi sai ka suranta shi akan ka sai ka ce akwai shi shi ake nufi da khayali ai kun ga ka walwal ne ba khayali bace kun yarda da ni yau amma ana dai abin da ke cikin abin da babu shi a waje babu shi a waje sai ka suranta shi akan ka inda yan boko za su fahimta in kun san imagination da Allah mu ci gaba yau ku kyale Hausar yau nan to da kyau wancan ya danfi sake sake tare sa kyau bubba shi hakan idan ka san in kana bin harkar kalmomi komai sai ka kwalkwale shi to za ka cewa ba komai za ka karba zai daidai da wani abun ba amma dai ku bar shi hakan abinda zuciyarka za ta saka maka ta nuna maka ta raya maka ta suranta maka ka ganshi kamar akwai shi bayan a waje babu shi shikenan Hausar kila ta bayyana yanzu to don ma so nake ku fahimce shi yanzu zan ta fadar khayalin ba sai na fassara ba shikenan wal khayalu shi wannan khayalin da suka ce shine mala'ika jibrilu suka ce tabi'ul lil aqli to yana bin hankali nan hankali suna nufin intellect ba ana dama ai sun gaya mana cewa su ai gun yan falsafa ba wani mala'ika ba wani wahayi kawai annabi ne yake suranta wani abu akan sa yake tsammanin haka ne to wannan tasawurin daga ina yake samuwa daga hankalinsa daga ina daga hankalinsa don haka ashe kenan shi khayalin yana bin hankali duk inda hankali ya kai shi to nan yake bi ya samu abin da yake samuwa ashe kenan a ƙarshe gaba daya hankalin annabi ne ya haifar da khayalin yazo ya ba mu labari alhali babu komai ba ai wahayi ba ba ai komai ba kaga wannan tsantsar kafirci kenan kafircewa Allah kafircewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ƙaryata annabi ne da yace mala'ika yazo an ce bai zo ba saboda a waje babu shi bai taba zuwa ba cewa ya taba zuwa tare ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sura ta mutum har ya tambaye shi kaza duk waɗannan ƙarya ne a gonsu yazo ya same shi a garu hira yayi magana da shi yayi masa wahayin farko duk waɗannan abubuwa duk babu su a gurin waɗannan mutane kawai annabin ne ya ji abu a zuciyarsa kawai ya faɗa to wannan maganar ita ce maganar su ibnu arabi fa ibnu arabi wannan mai wahidatul wujud mai cewa komai Allah ne haka ya faɗa cewa annabi Musa ba abin da ya ji cewa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wannan maganar haka wai a zuciyarsa ya ji ta Allah bai masa magana shi annabi Musa wai haka kawai ya ji kamar ane masa magana sai ya zo ga mana cewa Allah ya ga masa ma'ana ba mu kallam din bane Allah bai masa taklimin ba maganar kallamu sun ƙaryata ta to shine abin da yake nufi cewa wal khayalu tabi'ul lil aqli shi khayalin nan wai yana bin hankali ne faja'al malahidatu to nan zai kawo mana maganar su waɗannan kuma zamu dawo kan masu maganar waliyai sufaye masu wuce iyaka a sufanci sune waɗannan irin su ibnu arabi masu wahdatul wujud cewa komai Allah ne sune yake nufi da faja'al malahidatu sai ga waɗannan mulhidai mulhidi shine wanda bai ma yarda da Allah ba shi yake nufi da mulhidi sai ga waɗannan mulhidai alladhina sharaku ha'ula'il malahidatul falasifa sai ga waɗannan mulhidan da suka zo suka yi musharaka suka yi tarayya da waɗancan su ma mulhidan falsafa din ai mun ji mulhidan falsafa yanzu to sai ga waɗannan mulhidan sufaye su kuma suka zo wa za'amu annahum awliya'ullah suka ce su ma waliyan Allah ne irin su ibnu arabi kenan wa anna awliya'allahi wai cewa waliyan Allah afdalu min anbiya'illahi sun fi annabawan Allah ai mun ji wannan a baya to yau zamu zo kan yanzu ne muka zo kan ainihin gundarin madarar abin da suke nufi da waccan magana cewa wali yafi annabi din sun gaya mana ai maganar a baya cewa saboda waliyin yana samuwa direct daga Allah ko shi kuma annabi yana samuwa ne ta hanyar mala'ika don haka mai samuwa direct daga Allah ai yafi wanda ake bayar shi ta hanyar wani to ga inda zai ƙara bayyana mana me suke nufi da waccan magana sai yake cewa wa annahum ya'khuduna anillahi bila wasita wai cewa su waliyai suna karbowa iliminsu ne daga Allah ba tare da wani shamaki ba ba tare da wato mala'ika ba manzo daga cikin mala'ika wato direct kabinu arabi kamar ibnu arabi Muhyiddin Ibn Arabi sahibul Futuhati wal Fusus, mai littafin Al Futuhati al Makkiyya da kuma Fusus al Hikam. Sunan littafin sa kenan mun sha fada. Fa qala, ga maganar sa yana cewa innahu wai shi din shi kansa Ibn Arabi din ya akhudhu min al ma'din alladhi akhadha minhu al malaku, yana samu ilimin sa ne shi daga mabubbugar da shi kansa mala'ikan yake daukowa. Kun gane? Alladhi yuhi bihi ila ar-rasul, wanda yake yin wahayin wannan ilimin nasa zuwa ga manzo. Wal ma'dinu indahu, to ga yau ne zai fassara mana meye ma'adini. Shi da ai za mu fahimci kamar abin da yake nufi daga Allah ne direct, ko shi ma yake samowa. To anan a bayanin in a ka'idar su ta bin falsafa sai da suka yadda da wannan kafin su zancancewa daga Allah suke nufi, amma asalin abin da suke nufi gashi sai ce wal ma'dinu indahu huwal aqlu, abin da yake nufi da mabubbugar shine hankali. Wal malaku huwal khayalu, shi kuma mala'ika shine khayali kamar yadda muka yi magana. Wal khayalu, shi ko khayali tabi'un lil aqli, yana bin hankali ne, duk inda hankali ya sa shi to nan yake bi. Kaga duk ba a fita daga cikin zuciyar annabi ba, duk maganan nan da ake, babu wani abu a waje, ba zancen wahayi, duk ƙarya ne kawai annabi shi ya faɗi abin sa, ba a yi masa wahayi ba. Don haka sai yake cewa wa huwa bi za'mihi, shi kuwa a yadda yake rayawa, wannan kalmar za'm ita ce riyawa, kariya abu a ƙarya, ka san ba haka bane. Duk da yake za'ama tana zuwa da ma'anan qala, kamar da yake a hadisi a sahih Muslim, wannan dai ba sai mun tsaya kansa ba, yace wa huwa bi za'mihi ya'khudhu 'ani alladhi huwa aslul khayali, shi a wurin sa a riyawarsa yana ɗaukowa ne daga asalin da shi ne khayali. War rasulu ya'khudhu 'ani alkhayali, ma'ana shi a wurin Ibn Arabi, in mun fahimci zancensa, ba ya ce yana karbuwa daga ma'adini ba, mai ma'adini sun fasara shi ne hankali. Kamar da kun ga annabi shi bai kai ma ya karbo direct daga hankalin ba, sai ta hanyar khayali. Khayalin shi ne ke zuwa gun hankali ya karbo masa sai ya baiwa annabi. Shi kuwa Ibn Arabi a matsayinsa na wali, daga hankalin shi ne ma'adinin daga nan yake ɗauko nasa. Wannan a maganar masu falsafa kenan. To daga baya ne suka juya suka ce hankalin suna nufin su samu daga Allah, shi ko annabi ma'ana daga ta hanyar mala'ika ya samu. Saboda mu mun yadda da mala'ikun sai suke mana lafazi irin namu, kamar yadda suka rubuta yanzu misali mai Aliyu Harazimi a cikin Jawahirul Ma'ani da yake bada labari daga Shehu Tijani, ya kawo irin wannan magana cewa su annabawa suna karba ne daga mala'ika, daga ma'ana kuna karba kan an mayyitin, kuna karbo maganganunku ne daga matacce zuwa matacce, matacce ya baiwa matacce, yace wa ana akhudhu min alhayy alladhi la yamutu, ni ko ina dauko ilimi na ne daga rayayyen nan da baya mutuwa, yace inji Shehu Tijani. Kaga wannan abin da yake nufi, annabawa suna karbowa ta hanyar ma'ana haddathani wane ya gaya mini, kuma mala'ika ya gaya, mala'ika ko yana mutuwa. Kun gane abin da yake nufi? Wannan shine abin da suke nufi. Tijani ya faɗa kamar da Aliyu Harazimi ya faɗa cikin Jawahirul Ma'ani. To wannan sharrin duka daga gun waɗannan mutanen aka samu shi ya shigo cikin musulmi, suka dauke shi yadda za a ce ai Allah madaukaki bai aiko kowa ba. Asali su waɗancan kafiran farkon su masu falsafa ba su yadda da mala'ikun ba, shi yasa suka ba su wannan fassarar khayali. Haka annabin kawai ma ƙarya yake, ba wani komai da ya faru a zuciyarsa, kawai kirkiro zance ya faɗa mana. To su da suka yadda da musulunci shine suka yi amfani da wannan, suka kutso suka sa nasu abun, suka shigo da shi nan ta yadda nasu fifita wali akan annabi. Ban sani ba ko kun fahimci asalin abin yanzu. Wannan shine sai yake cewa wal malaku huwal khayalu wal khayalu tabi'un lil aqli, yace wa huwa bi za'mihi ya'khudhu 'ani alladhi huwa aslul khayali, wannan shi ko yana riya cewa yana dakuwa ne daga abin da yake shine asalin khayalin, shine hankali. War rasulu ya'khudhu 'ani al khayali, shi ko manzo yana dakuwa ne daga khayalin. Kaga sai yace fali hadha sara inda nafsihi fawqa an-nabi, shi yasa shi a wurin sa ya zama cewa fawqa an-nabi, yafi annabi, shi Ibn Arabi ai ya faɗi wannan kurukuru a littafin sa. Yawa sai yake cewa shi a wurin sa fawqa an-nabi, sai Ibn Taymiyyah yake cewa walau kana khassatun nabiyyi ma zakaruhu, da a ce siffar annabin nan annabawa ita ce abin da suka ambata. Wannan khassa yana nufin yana mai da mu zuwa ga khassais nan guda uku da muka karanta a baya. Yau sai kun gaya mana menene khassais nan guda uku da suka faɗa su ne siffofin annabawa. Khassais ana nufin na ce siffofi ne, amma ana nufin kun san me kuke karanta abu ko ana ce characteristics ko abubuwan da su ne suke bambance wani abu da wani abu ko to su ake nufi da khasa'is abun da suke su ne sufofin annabawa ya ga mana a baya cewa ɗan falsafa sun ce abubuwa uku su ne sufofin annaba da me da me aha to kace khayali kuwa khayaliya da kuwa ilmiya aha da kuwa wace ha yawa da kuwa fa'ala waɗannan sune guda uku ya ga mana sune sufofin annabawa ma'ana annabi ana ce masa annabi ne saboda yana waɗannan abubuwa uku yana da ilmi ilimin da zai iya yiwuwa ya samo shi ba ta hanyar ma koyarwa ba saboda ana masa wahayi yana da kuwa ta khayali zai iya suranta abin da bai gani ba ma ya ce ya gani yana da karfi wajen wannan sannan yana da kuwa fa'ala mu'athira yana da karfi abin nan mai tasiri a wani zai haifar da effect dinsa akan wani abin daban to wannan abubuwan uku sune sufofin annabawa tunda sai sai tunda ko haka ne in haka suka yadda da shi to kaga za su kawo wadancan maganganun da suka kawo a baya to shine ne ibn Taymiyyah sai yake cewa ibn Arabi walau kana khasatun nabiyyi ma zakaruhu inda wannan sufofin na annabawa sune hakikanin abin da suka ambata wadannan guda uku inda da gaske ne walam yakun huwa min jinsihi yace walam yakun huwa min jinsihi shi bai zama a jinsin sa ba ma'ana bai zama daidai yake da annabi ba sallallahu alaihi wasallam fadlan an yakuna fawqahu ballantana ya zama sama da shi ma'ana koda annabi sallallahu alaihi wasallam waɗancan sufofin uku su ya siffantu da su to ibnu arabi bai zama daidai da annabi ba ballantana ma a ce ya gafi shi kun gane zancan yawa saboda shi ko waɗannan din bai da shi bai da hankali
amma ya fada ya ce na kafuwa da gurin
wanda eh to ai ƙarya yake eh to sai yake cewa walau kana khasatun nabiyyi ma zakaruhu walam yakun huwa min jinsihi fadlan an yakuna an yakuna fawqahu sai ce ballantana ma a ce sama yake da shi sai ce fa kaifa to yaya abun yake wa ma zakaruhu yahsulu li ahadil mu'minin abinda suka alhali ko abinda suka ambata din sauran daidaikun mu'minai ma suna da irin wannan abubuwa sufofi guda uku ba annabawa ne kawai da su ba sai ce wa nubuwatu amrun wara zalika annabci fa wani abu ne a bayan wannan ma'ana annabci daban wannan tatsuniyoyin naku da shirman daban yace fa inna ibn arabi domin ko ibn arabi wa amsaluhu da makamantansa wa inidda au annahum min as-sufiyya koda suna da awar cewa su sufaye ne fa hum min sufiyatil malahidatil falasifa to su a cikin sufayen ma mulhidai ne wanda basu yadda da Allah ba wato masu bin harkar falsafa yace laisu min sufiyati ahlil ilmi ba sa cikin sufaye ma'abuta ilmi ma'ana masu bin ilimi ma'ana sai yake cewa ahli amnan malam asal ahli sai yake cewa ahli al-kalam yace mislu ma fi nuskati thaniya yace kamar yazo a wata nuska thaniya yana nufin nan ba ahli al-ilmi yace ba ahli al-kalam yace ma'ana laysu min sufiyati ahli al-kalam ba sa cikin sufayen ahli al-kalam wanda basu yadda da falsafa ba fadlan an yakunu min mashayikh ahli al-kitabi was-sunnah ballantana ma a ce suna cikin shehunan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kal fudail ibn iyad kamar fudail ibn iyad nan sai kawo mana misalai na malamai masu zuhudu na hakika malaman Allah malaman tsoron Allah wanda aka gudu aka ga gudun duniya a gunsu wanda irin aikin da suke yi ne ya ci gaba har aka samu sunan da ake cewa sufanci mun gane kalmar sufanci mun yi magana a baya ita kanta baƙuwa ce a musulunci baƙuwa ce a musulunci aslan annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana da lafazin sufiyya ba tasawufi babu baƙon abu ne a musulunci dan haka koda a cikin littafan malamai za ka ga wasu suna faɗa cewa kamar koda ibn Taymiyyah za ka ga yana cewa wal mutasawifa ko as-sufiyya ya kawo wasu malamai mutanen kirki ya dangana ana faɗa ne kawai ana cewa sun yi sufanci waɗanda suka tsaya akan Qur'ani da hadisi hakikatan to ba su yi wannan harkar ba ruwan su da ita amma wanda aka fara samun mutane masu zuhudu daga baya har aka dangana musu wannan kalmar akwai waɗanda ba su shiga cikin wannan harkar ba lokacin da suka rayu har suka mutu abun bai kai ga wannan abin da ake ciki ba mun gane wannan harkar da ake ce mata tasawufi ko sufanci wanda ta zama wannan har ta zo harkar falsafa ta shigo cikin ta aka koma ilhadi wannan na can baya ba su san wannan zancen ba kamar waɗannan da yake kawa su al-Fudail ibn Iyad za ku riga jin maganganun su a littafin tafsiri sun fahimci al-Qur'ani sun fahimci hadisi suna faɗa cewa azo abu Qur'ani abu hadisi to wannan ba akan hanyar su Ibn Arabi yake ba Ibn Arabi daban waɗannan manyan mutanen daban wa Ibrahim ibn Adham da Ibrahim ibn Adham zaka ji shi a cikin littafin usufaye suna magana da akan sa sosai shi ma na Ibrahim ibn Adham wa Abi Sulaiman ad-Darani wannan mun wuce mun yi magana akan sa baya ko Abi Sulaiman ad-Darani ibn Taymiyyah har ya kawo mana magana sa wa ma'rufun al-Karhi da ma'ruf al-Karhi wal Junayd ibn Muhammad da Junayd ibn Muhammad wa Sahl ibn Abdullah at-Tusturi wa amsaluhum ko amsalihim da makamantan su ridwanullahi alaihim ajma'in ibn Taymiyyah yace Allah ya yarda da su baki da saboda waɗannan an san su mutanen kirki ne kun gane abinda ake ce masufanci wanda yazo ya zama abinda mutane suke gani yanzu wani da awar shi Allah ne da makamantan irin waɗannan abubuwa ba a san shi ba sai da aka shiga harkar falsafa din can aka biyo ta hanyar waɗannan su Ibn Arabi suka rubuta littafan su waɗannan mutane wasu suka zo suka samu daga baya amma wanda suka tasawufin da can ba su san waɗannan abubuwan ba ballantana ma waɗanda kafin a sami lafazin tasawuf din a rika danganawa musulunci ko malamai sai ce wallahu subhanahu wata'ala Allah madaukaki kuwa qad wasafa almala'ikata fi kitabihi bi sifatin tubayinu ko na'am tubayinu qawla ha'ula'i Allah madaukaki ya siffanta mala'iku a littafin sa da siffofin da suke sun bambanta da maganar waɗannan mutane to dole sai mu tsaya anan mako mai zuwa sai mu ji sharhi dogo dai da malam Ibn Salih Ali Sheikh yana amma ina so in tabbatar da cewa wannan dai iya abin da muka karanta anan mun fahimce shi yayi bana wata wani abu dogon zance a baya yadda masu falsafa ko in ce masu sufanci suke fifita wali akan annabi ta hanyar me ta hanyar masdarin samu ilimi to sai ce wannan hanyar ta su kuskure ne saboda me saboda sun bi masu falsafa to sai tsaya yi mana dogon zance akan falsafar da zance mai rikici sosai kuma har ya gama shi ya fito daga cikin sa yau yake ga mana to asalin ga yadda abin nasu yake kuma ga inda suka hadu ga yadda sharrin ya shigo wa mutane kuma ya kalkare ya gama sannan yake zai cigaba da mai da martani akan cewa Allah ya yi ba wa mala'iku siffofi siffofin da suka saba wa abinda ku kuke kiran su ai kaga agun su suna ce musu khayali a Qur'ani da hadisi mala'iku suna da siffofin su da ba khayali bane haƙiƙanin tabbas an yi mala'iku kuma har yanzu suna nan wa shi yasa kun ga yana cikin rukunin imani mutun ya imani da mala'iku duk wanda yace ba mala'iku kafiri ne mun fahimci wannan yau to waɗannan abubuwan kun ga su a gun su babu mala'ika a waje kawai akale annabawa suka ga kamar akwai suka ce wai akwai wannan kun ga an ƙaryata Allah an ƙaryata manzon Allah an ƙaryata annabci an ƙaryata mala'iku baki daya to kun ga wannan asalin zancen kenan wanda shine gangaro ya shigo wa mutane ta wannan sai mu saurara anan insha Allah darasi na gaba sai mu dora Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am malam kashi abun ka sai mai abin insha Allah na'am na'am
wai tabi
samraqandi ne ana cewa samraqandi amma samraqandi sunan gari ne samraqand a cikin amawara an-nahr ne haka yake a rubuce a littafin na'am koma jeji saboda gudun duniya na'am na'am suna zuwa gun suna karbo haka suke faɗa amma a tarihin asalin sufanci daga ina aka samo shi suna kawo masa asali da yawa wasu su ce asalin sufanci daga ahlus suffa ne ahlus suffa kun ga aka yi hijira inda mun taba wannan zance ko da aka yi hijira anan ne ma wannan darasi yawwa suna cewa wai lokacin da aka yi hijira akwai waɗanda ba su samu gida ba wanda yake talakawa ne a Madina ba su samu gida ba suna kwana a masallaci akai suffa dan wani tudu har yanzu yana nan daular turkawa da Madina ba su rusa wannan kuma su daular saudiya da suka zo su ma ba su kokarin rusa shi ba suka bar shi wani wuri da su suka ce wai nan ne suffa daidai bayan dakunan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dan wani tudu da zaka ga wasu mutane sun zauna suna ta zikiri suffa to suka ce nan ne asalin suffa wasu kuma suka ce suffa daga wai safa'ul qalbi ga wato zuciya gare gare daga nan ne aka samu tasawufi wasu kuma suka ce daga labsus suf sanya tufafin sufi ma'ana suf buzu daga nan ne aka samu malamai dai da suka bincike abin suka ce wannan na ƙarshen shi yafi cewa da saboda takashufi da nuna alamar gudun duniya har kayan tufafi ba sa sawa gashi akwai tufa a lokacin sai su sa buhu ko su sa binnan buzu suna yawo haka a cikin gari shine da warki shine alamar cewa wannan sufi ne to tun daga nan abun kuma sai karfafa ya karfafa har ma yazo yanzu gani nan ba zancen gudun duniyar sai neman duniyar ake yi ta hanyar abun Allah ya sauke eh to Allah mun dauke ta wannan insha Allah darasin mu na sira gobe babu saboda ina tafiya yanzu nan akwai mai martaba sarki Hadija ya gaishe ni lecture zan kwana a can na lecture Hadija da safa kuma za a yi wa mata bayan yi a masallaci da dare sai kuma gobe insha Allah dai akwai darasin minhajus sunna insha Allah da magriba amma na sira da asuba babu insha Allah saboda malamin Allah ya yassira.